domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. Dake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba lamuran tattalin arziki ne har ila yau a Arewa ta hanyar sufuri da makamantansu, da hakan ka iya zama hanyar samun kuɗin shiga ƙari kan waɗanda ake samu daga man fetur, kuma nan gaba hakan ya mai gurbin na man fetur ɗin. Haka nan za mu cika alƙawarin kawo kashi na biyu kuma na ƙarshe na magance miyagun aƙidu da suna addini da kan kawo fitina, inda za mu ji muhimmancin kishin ƙasa daga bakin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo a tsarabar da muka ɗauko yayin ziyarar Majalisar Musulunci ta ƙasashen yankin Sahel a Abuja.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga ƙwararre ta fuskar lamarin sufuri a Arewa maso gabas, Alhaji Usman Kamara, wanda kuma shine shugaban kamfanin sufuri na jihar Gombe.
Kamfani ta dogara da kanta, ba a dinga ɗaukan kuɗin gwamnati wanda ya kamata a yiwa talakawa aiki kuma ana sake sawa a ciki kuma kuɗaɗe suna salwanta ba. A samawa talaka sauƙin hanyar da zai tafiya. Yanzu kamar economy ya zamana a turance muna kiransa a restless economy. In baka fita ka tafi ba, ba za ka samu ba. So dole ne tafiye-tafiye ya riga ya zama dole. To amma ya za a yi a sauƙawa talaka kuma a sauƙawa gwamnati kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga? Tunda kowa yanzu ya sani ne kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba isa yake yi ba. To dole ne a nemo hanyoyin da za a inganta hanyoyin kuɗin shiga, a lokaci ɗaya kuma a samawa talaka sauƙin rayuwa.
Irin jihohin Arewa za a iya cewa jihohi ne da ba sa bakin teku, kuma har yanzu mai ma da ake magana ba a fara haƙo shi har a ci gajiyarsa kamar jihohin da suke samun wannan kaso mai tsoka saboda ko suna da man fetur ko kuma waɗanda suke bakin teku kamar Lagos. Waɗannan kamfanoni za su iya jawo mata kuɗaɗen shiga da za su mai gurbin irin waɗancan gibi da za a iya samu saboda babu irin waɗannan albarkatu a wannan yankin.
Ai, zama a bakin teku ba shi ne kasuwanci ba, tunda akwai ƙasashen da ba su da ma teku, ana kiransu landlocked countries. Mu kama a ƙasar Gombe, wani irin albarkatun ƙasa ne da Allah bai ba mu ba? Muna da ruwa, muna da ma'adanai, akwai coal, akwai gypsum, ba abun da ba mu da shi. Daɗin daɗawa, muna da jama'a masu hazaƙa ga ƙasar noma. To me muke nema? Don saboda idan dai har mun zauna mun rike amana, duk inda aka samu aiki mun rike shi da kyau, wallahi sai dai ma wayansu daga wayansu jihohi su zo su ci albarkar mu a nan.
Wato duk jihohin Arewa inda za su ɗauki irin waɗannan manufofi za su iya samun wadatattun kuɗaɗe da za su yi wa jama'a aiki, kuma sannan gwamnati ita ma ta samu abubuwa da za ta na amfani da su na yau da kullum.
Ni a yawon da nayi da aikin da nayi, ni ina ganin jihohin Arewa kawai suna kwance ne suna maganan talauci, amma babu talauci. Nan mutane su dogara da kansu, kuma gwamnati ta samu wannan abun da yadda za ta sarrafa kuma abun rayuwa na jama'a. To idan da kowane gwamna zai duba ya dawo ya duba ta cikin gida ya inganta abubuwan da Allah ya ba wa jiharsa, da Arewa da ba za mu samu waɗannan matsaloli ba gaskiya.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu sauraro, ga kashi na biyu na bayanan Dr. Ibrahim Jalo Jalingo kan kishin ƙasa da aka zanta a yayin ziyarar Majalisar Musulunci ta yankin ƙasashen Sahel a Abuja.
Imam Az-Zahabi, wanda an riga an san shi a duniyar Sunna a cikin babban littafin sannan da ake kira Siyaru Alamin Nubala a mujalladi na 12 shafi na 18, yana cewa yana maganar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so. Yace wa kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu Abaha wa yuhibbu Usama wa yuhibbu Sibtaihi wa yuhibbu al-halwa wal 'asal wa yuhibbu Jabal Uhud wa yuhibbu Watana wa yuhibbu al-Ansar. Annabi yana son kasarsa, yana son kasarsa. Wa yuhibbu al-Ansar, yana son Ansarawa. Annabi na son ƙasarsa. Akwai hadisai da yawa nan ma. Misali, hadisin da Anas ibn Malik ya ruwaito, wanda yana nan cikin Sahihul Bukhari da Sunan Tirmizi da Sunan Nasa'i. Anas ibn Malik yana cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fara'a juduratil Madina awda'a rahilata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yaga katangi ko gine-ginen Madina zamu ce auda arahilata, wato idan yana kan raƙumi ko ta taguwa yakan motsa ta ya zaburar da ita domin ta sauri. Wa in kana ala dabba, in kuma ya kasance akan dabba, dabba nan ana nufin doki ko alfadari ko jaki, haraka nan ma yakan motsa dabbar lihubbiha saboda irin yadda yake son Madina. Al-Hafiz Ibn Hajar da Ibn Battal da Al-Aini cikin abin nan Umdatul Qari da suka zo sharhi wannan hadisi suka ce wa fihi dalilun ala fadlil Madina, cikin hadisin nan akwai hujja da ke nuna falalar Madina wa ala mashru'iyyatil watani wal hanin ilay, da kuma mashru'iyyar kishin kasa ko son kasa, da kuma zuciya ta ji ta ratayu da kasa, tana son kasa, tana son duk wani abun da yake maslaha ce ta kasa. Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi kamar yadda Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Hibban suka ruwaito da isnadi sahihi. Abdullahi dan Abbas yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li Makka, annabi ya ga Makka ma'ana lokacin hijira bayan ya bar Makka ya juya ya kalli Makka, yace ma atiyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki. Annabi ya dubi Makka yace ma atiyabaki min baladin, babu wata ƙasa da tafi mini dadi ko imamakin irin yadda nake jin dadinki a matsayin ƙasata, ai imamakin irin yadda nake son ki. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, badun mutane na sun tilasta mini fita daga cikin ki ba Makka, lama sakanto ghayraki, da ban zanna wata ƙasa in ban nake ba. Aisha Allah ya ƙara mata yarda cikin hadisin da Imam al-Bukhari da wani Imam al-Bukhari suka ruwaito, ta ce لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وجدها فهي اوبا ارض الله عز وجل. لوكتين ده النبي صلى الله عليه وسلم يي هجرا يزو مدينه سي تار ده ايتا اوبا ورتنا daga cikin garuruwa ko gurare da suke da yawan cucucuce, za ga mutum ya zazzabi ya same shi da abubuwa dai haka. Nana Aisha tace fashtaka Abu Bakr, mahaifinta Abu Bakr ya kamu da rashin lafiya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيتي اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد وصحيها وبارك لنا في مدها وسائها وانقلهما فاجعلها في الجوفه. النبي صلى الله عليه وسلم ياي الدعاء يتي يا الله كسويد دمو مدينه ينزو من داو من بر مكه مدينه تزمت تشي قصر تشوسا سويير مدينه ا cikin zukatan mu kahubbina makka kamar yadda logan da muke makka muke son makka au ashadda koma yanzu ka cusa mana son Madina fiye da yadda muke son Makka a lokacin da muke cikin Makka. Sannan wa sahiha, kamar da Madina gari ne yadda mutanen garin za su rika samun lafiya. Wanqul humma, zazzabi da ake fama da shi a cikin Madina, ciriwan nan zazzabi waje alfaji alhafil jufa, kai ta can korin jufa. Sannan wa barik, kasa albarka mata albarka cikin mudunta da sa'inta skelinta da kuma mudojin awu, ma'ana ka sanya albarka cikin harkokin kasuwancinta. Irin wannan hadisi suna da yawa wanda suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kishin kasarsa. Sannan ku kun dauki makami kuna batawa al'ummar ku suna, dauke ku mutane ne wanda wasu abin da suke yi ba suke kashe junansu. Kun dauki makami kuna rusa kasar ku, kuna kunyata al'ummar ku ta yadda an san cewa ba ku san abin da kuke yi ba, kuna ta rusa kasar ku da kanku. Saboda haka ina maganan koyi da Annabi a cikin wannan lamari. Saboda haka mai ta'adda wanda ya bar hanya yake rusa kasarsa, babu shi babu koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu shi babu bin gurbin da Annabi ya bi cikin gina wannan addini, da sahabbai suka bi cikin gina wannan addini, da tabi'i ko tabi'i tabi'ina suka bi cikin gina wannan addini.
Mun gode doctor, sai wani lokaci in Allah ya ba mu dama mu yi wata sabuwar zantawar. Ba ku sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, ku biyo mu makon gobe da yardar Allah dan sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na Sura da mai alhika da ni shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salakai sai ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya.